الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساتي سادوا وانا مسلح شي متارك البركة مسلح شي مغلقا لكينا چكين غرم بوچي جهر بوچي وانا يمتشينا سبر يومنا شاوك وغوت رمضان هجر رمضان صلى الله عليه وآله وسلم دو دا دلي هدو دا أربعين دا بير وما وانده كديري لشا شرن دا اوكو غوتا اوكو ميلادية تدو ميلا شرن دا هدو. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, kuma muna cikin tafsir suratul mu'minun, wanda a yau za mu tashi daga kan ayata 20 daidai, wa shajaratan takhruju min turis, a zuwa ƙarshe. Kafin mu shiga karatu, wani bawan Allah yana tambaya game da ayat da muka karanta a baya, amma da alaiku fi dini min haraj, Allah bai sanya muku kunci a addini ba. Yace to, kuma a cikin suratul baqara Allah yana magana da mu'mini, yace masatuhul ba'sa'u wa dharra'u wa zulzilu. To shi yana ganin kamar akwai kunci a cikin nan, a ce wahalhalu da yunwa ya sami mu'minai. Abinda ayar da muka karanta take magana zahirinta cewa wa ma ja'ala alaikum fi dini, a addini abinda Allah ce kai da abinda Allah ce ka bari, babu wani kuntatawa a ciki. Allah ce kai sallah, kai azumi, kai zakka, kai hajji, kana da halin da za ka yi, ce kai alwala ba za ka iya yi ba, kai taimama kana halin tafiya kai kasar, waɗannan su ake magana a kan cewa babu wani abu na ƙuntatawa a ciki. Allah cewa fattaqullaha masafatu, duk abinda mutum ba zai iya yin shi ba an sauke masa shi. To amma kuma rayuwar mutum, kasancewar mutum a rayuwa, zai sha wahala, wani lokaci zai faɗi ya buge, wani lokaci zai samu karaya, wani lokaci zai rashin lafiya. Wannan kuma wani abu ne daban, ba wai shi ake magana a kansa ba. Wannan duk wani dan adam ma, da wanda yake bin addini da wanda ma baya addini, duk yana gamuwa da wannan. So ita rayuwar duniya a yadda take gaba ɗayanta, ai kamar yadda muka ta faɗa a karatu, jarrabawa ce da ita. Wata rana kai farin ciki, wata rana ɓata maka rai da baƙin ciki, wata rana mutum ya samu, wata rana kuma ya rasa, wata rana ya ci riba, wata rana ya asara, wata rana ya tashi ya ji shi kamar ɗan zaki, wata rana kuma ya tashi ya ji shi lakwas ba ƙoshin lafiya. Haka ita rayuwa take, kawa da gangara ce. Kuma wannan ɗabi'ar ita rayuwar ce haka, ba wai dan kana mai addini ba, da wanda yake addini da wanda ba addini kowa haka yake. Ba ma shi a ɗabi'ar shi kuma addinin da Allah ce mu bauta masa da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya komai gwargwadon yadda ɗan adam zai iya, shi yasa an baka da lafiya ma aka yi maka rangwame a kan abubuwa da yawa. So kowane abu da ma'anarsa. Sai wanda yake tambaya shi kuma game da zakka, yake cewa mutum zai iya fidda zakkar kuɗi na shekara, ya sai kayan abinci da shi, ya sarrafa shi, amma ya rabar a matsayin ya yi zakka. Ta zakka, kowane abu akwai zakkarsa. In dukiya mutum yake da ita, akwai zakkar dukiya. Don dabbobi ya mallaka akwai zakar dabbobi, idan gona ce da shi noma akwai zakar amfanin gona, kuma kowanne da abin da ake da wannan abin ake fidda zakar. So in kana da kuɗi, kuɗin zaka fitar ka bayar, ba ka ce kana da kuɗi ka sai kayan abinci baka raba shi ne zakar, a'a, mai ba da kayan abinci shi ne wanda ya noma ya bayar da abin da shi ma ya noma. Amma kai da kake da kuɗi, kuɗin zaka fitar ka ba da su zakka. Yayin da shekara ta zagayo a kan kuɗin da ya kai nisabi, to wannan kasan na zakka da yake cikin kuɗinka ba naka ba, na waɗanda Allah ya ce ka ba su ne, waɗanda Allah ya faɗa na masadaqatul fuqara wal masakin har zuwa ƙarshen ayar. Wannan rukunai guda bakwai na mutane Allah ce a ba su, to wannan dukiyar tasu ce, ba ka da hurumin da za ka sarrafa musu dukiyarsu ka ce za ka saya musu shinkafa ko za ka saya musu gero ko masara ka ba su, ba ka da ikon ka yi musu wannan. Ka ba mutum kudinsa shi kuma ya abin da yake ga yana bukata, ya ga zai sai shinkafar, ya ga masarar, ya ga wani abu zai je yi da shi, shi dai ya sani, amma kai ba za ka sarrafa masa dukiyarsa ba, wannan kuskure ne. Maimakon ka ba da dukiyar ka sarrafa ta ka riƙa raba abinci da dukiyar, wannan ba daidai ba ne, baka fidda zakkar ba. Wannan shi kuma yana tambaya game da mace ta yi tafiya gari da gari a motar haya ba tare da muharraminta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mace ta yi tafiyar da za a yi kwana uku a hanya, can lokaci akan yi tafiya akan raƙumi, yawanci dai shi ne a wato abin tafiye-tafiyen su raƙuma. Za ka ga daga gari zuwa gari za a yi kwana ɗaya biyu uku, wani lokaci sama da haka. Annabi ya hana mace ta yi irin wannan tafiya ba tare da muharrami ba, saboda komai na iya faɗo mata a lokacin tafiyar, za ta buƙaci taimako. To idan ba ta tare da wani muharraminta ko mijinta, to kaga za a shiga damuwa, za ta iya faɗuwa ba lafiya, tana buƙatar sai ma an ɗauke ta ko an kwantar an tayar. In ya zanto wanda yake tare da ita ba muharraminta ba ne ko ba mijinta ba ne, kaga shi kenan za a shiga damuwa, za a shiga takura. Sannan wanda yake muharraminta ko mijinta zai kishinta sama da kowa, zai zanto tana tare da yayanta ko ƙaninta ko ɗanta ko baffanta ko kawunta, zai tsaya ya ga ya kula da tsare mata mutunci, zai bari abinda zai shiga mutuncinta ba. Sabanin wani ne daban ba waɗannan ba, ba lalle ne ya yi kishinta ba kamar yadda waɗanda za su yi kishinta, sai ko mijinta wanda shi ma zai tsare haƙƙin ta saboda matarsa ce. Shi yasa aka ce muharrami, saboda a bata kulawa. Ita mace a tsarin addinin musulunci wani abu ne mai daraja mai kima, saboda rauni da Allah subhanahu wataala ya yi ta da shi, sai kuma ubangiji subhanahu wataala a shari'arsa sai ya sanya hanyoyi daban-daban wanda za a bata kariya, wanda shi ne waɗannan makaran ne a yanzu ake ta ƙoƙarin sai an raba ta da su, yadda za ta fito kamar wato akuya a garken kuraye ko a garken zakuna, kowa ya cafa yadda yake so, ba wani abin da zai kare ta. To haka ake so a mayar da mace, ko ma aka mayar da mace din, amma shi musulunci kakkare ta yi da makare ta ko'ina, zai da ba wanda zai samu damar ya cutar da ita cikin sauƙi. To wannan shi ne hikimar da ta sa aka ce za ta yi tafiya mai tsawo irin wannan basirata 3 ayyam illa wa ma hadu mahram ta tafi da mahramin ta ko ta mijinta domin ta samu wannan tsara ta samu wannan kariyar to idan aka zama akwai al-rufqa al-amina abokan tafiya da aka yadda da su amintattu musamman ya zanto da mata a cikinsu tawaga ce ta matafiya a ciki da mata malamai suna ganin wasu malamai suna ganin za a iya sa ta a ciki ya tafi tare da wannan tawagar domin kasancewar wannan tawaga amintacciya ce kuma akwai mata waɗanda za su iya yi mata wasu abubuwa idan har buƙatar haka ta taso to wannan shine abinda aka samu na sauki game da wannan zamana akwai rufqa amina akwai abokan tafiya da ta yi tafiyar da su da zai su dawo lafiya ba tare da ta cutu ba amma in ba haka ba mace ita kadai ta kama hanya ta yi tafiya mai tsawo to wannan akwai haɗari sai ki tambayar matar da yake hukuncin yan uwa na mata waɗanda ba muharramai na ba mu dinga kiran juna muna waya har ma idan mun haɗu a gidan biki ko wani sha'ani ya haɗa mu tattauna mu yi wasa da dariya wani lokaci ma babu hijabi a cikinsu to kai wani a duka duka babbata abubuwan to duk wannan abubuwan da zai bayani sai in ce halal ne tun farko ya ce ba muharramansa ba amma ga shi ya ta faɗin abubuwa kuwa wanda ina jin ko kai na barka za ka yi wa kanka fatawa ba ban sai na baka ba irin wannan baya halatta irin wannan buɗe ƙofa dan ne ake samun barna aiki shi yasa Allah ya ce maza su rike ganin su su rantsa ganin su mata ma su rantsa ganin su kullul mu'minina yaghuddu min absari wa kullul mu'minati yaghudduna min absarihinna saboda sakin jiki irin wannan shi yake jawo har ana fadawa cikin abin da Allah ya haramta da ba muharram ya ka bace ba kar ikon ka zauna kana wasa da ita kuna dariya kuna raha kuna wannan ba daidai bane shi dan zai samu kofa shi kuma ya jefa ku cikin abin da ba daidai ba sai ko na kin kakannin su da yake cewa kakannin nasu kafire ne amma sun mutu suna arna sun ba wa iyayensu gonaki suna nomawa to kuma su iyayen nasu musulmi ne yanzu kuma iyayen sun mutu ana maganar gado to inda har sun riga sun mallaka musu wanda ba musulmi ba yana iya mallaka ma wanda yake musulmi a yi abinsa babu haramci musulmi ya ba wa kafiri kyauta ya kafiri ba musulmi kyauta ba wani ba cikin nan muƙauƙis shugaban sarkin kibdawa na masar ba shi baya ko a nan sallallahu alaihi wasallam ba kyaututtuka haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ba wa sayyida umar wata riga ta alhariri shi kuma sai ya aika wa dan uwansa da yake maka mushriki ya aika masa saboda haramun ne mutum ya saka musulmi ya saka riga alhariri to sai ya aika wa dan uwansa a can maka mushriki kaga wanda duk yana nuna cewa akwai kyauta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi kana iya ba shi yana iya baka babu komai in sun riga sun mallaka musu shikenan nasu ne in suka mutu kuma sai a gano ina ga mabar tambayoyin baka bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين.
الله يقول وشجرة تخرج من طور سيناء يفتر مكودة وتبشية وشتكي فتوى أدوزا طور سيناء تنبت بالدهن تنا فتوى دمان زيتون والسبغين da kuma mahadin abinci lil'akilina ga masu cin abinci wato cikin abin da Allah subhanahu wataala yayi mana da ni'imomi wanda yake zana mana su anan ni'imomi ne kuma sannan suna nuna cikar kudarar Allah da cikar ilimin sa da kuma kulawar sa ga dan adam daga cikin abin da yayi bayan gonaki da ya samar mana wanda cikin gonakin nan a ciki akwai fawakihu kathira wa minha ta'kulun cikin su akwai kayan marmari masu yawa kuma daga wannan gonakin muke samun abin da muke ci muke cin abinci daga waɗannan gonakin kuma muke samun kayan marmari daga wannan gonakin zalla ce wa shajaratan haka nan kuma da wannan ta wannan ruwa da Allah subhanahu wataala yake saukarwa daga sama ya samu mana wata bishiya bishiya anan ita ce bishiyar zaitun wanda Allah ya sifanta ta da cewa takhruju min turi saina tana fitowa daga dutsen turi saina dutsen turi saina shine dutsen da Allah subhanahu wataala ya yi magana da annabi Musa alaihi salam a daidai wajen sa wannan dutsen shi yake ce dutsen turi sina ana jingina shi zuwa ga yankin da yake shine sina yanki ne babba wanda a yanzu yana kasan Masar arewa mafi maso gabas na kasan Masar kusan shine yankin da yake a cikin Asiya a Masar shine yankin da yake cikin Asiya yake sigar da kasar Masar ta zama cikin kasashen Asiya yanki ne wanda yake babba kuma yana da Sahara wanda anan ne bayan tsallakewar annabi Musa alaihi salam da mutanansa da suka yi na teku na Bahar Maliya bayan sun tsallake suka shiga wannan Sahara wanda anan ne saboda kin bin umarnin annabi Musa da Allah ya bashi da cewa su shiga Baitul Maqdis suka ki shiga Allah subhanahu wataala ya sanya su karka bilbituwa a cikin wannan Sahara har shekara 40 Allah ya musu hukunci suka ta dawo a cikin ta anan dai suka samu har da yawa daga cikin su suka rasu sai jikokin su ƴaƴan su da jikokin su shi kansa annabi Musa da annabi Harun duk suka rasu a wannan wuri wannan sina wuri ne wanda yake a da can yana ƙarƙashin yankin ƙasar Sham da Allah ya yi wa albarka ƙasar Sham wanda Allah ya yi mata albarka don yana yankin Falastinu daga baya ne ya koma ƙarƙashin yankin Masar amma a ƙa'ida a tarihi yana cikin yankin Falastina ne yana cikin kasar Falastinu ne lardin Falastinu ba daga baya koma lardin Masar aka zo aka yi yakin 1967 Isra'ila ta kwace yankin sai daga baya lokacin Anwar Sadat 1973 da kasar Masar da kasar Syria lokacin suna haɗe lokacin sun yi wani haɗin kai suka sake gwamza faɗa da Isra'ila suka yi sa'a suka kwato wannan yankin wannan yankin bayan sun kwato shi wani ɗan ziri ya rage kaɗan daga cikinsa shi kuma bayan an yi sulhun Camp David 1979 wata kotu ta duniya ta yanke hukuncin cewa Isra'ila ta maida wa Masar sauran yankin da ya rage haliyan yanzu yana ƙarƙashin daular Masar amma a tarihi yanki ne lardi ne daga cikin lardunan ƙasar Falastinu haka yana karkashin kasar da Allah ya wa albarka. To wannan guri akan samu bishiyoyi na zaitun sosai a gurin. Wasu ma daga cikin malamai suna ganin watakila a nan ne ma aka fara samun zaitun a duniya. Shi yasa Ubangiji Subhanahu wataala ya jingina zaitun din zuwa ga wannan guri. Cewa shajaratun takhruju min turi sina. Saboda nan ne farkon inda aka fara samun sa. Daga baya kuma dan adam ya rika yawo da irinsa yana kaiwa wasu wurare har ya zama ne ya yi kuma ana samun sa a wuri daban-daban. Amma har yanzu zaitun a wannan yankin ya fi na ko'ina, ya fi na ko'ina kyau, ya fi na ko'ina daɗi, sannan kuma ga shi kala-kala. Yankin Sham, yankin Falastinu da Siriya da sauransu. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci ita wannan bishiya ta zaitun duk da cewa ta shiga cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala minha ta'kulu lakum fiha min fawakih kathira wa minha ta'kulun, ai ta shiga cikin abubuwan da kuke ci a gonaki, amma Allah sai ware ta kuma sai ya fade ta daban. Cewa shajaratan takhruju min turi sina, ba dan komai ba dan a nuna maka darajar ita wannan bishiyar da amfaninta. Bishiya ce mai daraja, mai amfani, mai amfani ga lafiya. Mutane suna amfani da manta, suna amfani da ƴaƴanta, ƴaƴanta a ci, kuma sannan manta a shafa a jiki ko kuma a yi miya da shi. Shi ne wasifu lil akilin din da Allah ya faɗa, ko a yi miya da shi. Sannan kuma yana da amfani ga lafiyar jiki, da ƴaƴan nata da man nata duka suna da amfani ga lafiyar jiki. Saboda haka kaga bishiya ce da ta haɗa amfani daban-daban. Ta zama abinci ce, ta zama kayan marmari ne, domin ƴaƴanta kamar kayan marmari suke, sannan kuma ta zama magani ce har ila yau, sannan ta zama miya ce ana amfani da ita da man ta wajen tsomawa a gurasa. A da can iya man za su tsoma gurasa a ciki suke. Shi ne sibgil lil akilin. To bishiya ce wacce take da amfani kwarai da gaske. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafa man zaitun a jikinsa, yana shafawa a gashinta. Ko hadisi da ya zo a cikin Tirmidhi, kulu zait wa dahinu bihi fa innahu shajaratun mubaraka. Hadisi ne na rauni, cewa ku ci wannan man zaitun sannan ku shafa a jikinku, don bishiya ce mai albarka. Sauraka bishiya ce take da albarka, kuma a zamanin Ubangiji subhanahu wataala ya bayyana albarkanta cikin suratul Nur, inda Allah subhanahu wataala ya kwatanta haskensa, masalu nurihi ka mishkatin fiha misbah almisbahu fi zujaja azujajatu ka annaha kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubaraka zaitunatin la sharqiyatin wala gharbiyya. Daga yuqadu min shajaratin mubaraka, da ake kunna shi daga man wata bishiya mai albarka, ita ce zaitun. Sauraka kaga Ubangiji ya sifanta ta da bishiya mai albarka. To duk abinda Allah ya ce mai albarka ne, babu shakka amfaninsa zai yawaita. Malamai suka ce a dalilin wannan albarkar tata, sai ya zama an ware ta, an ambace ta ita kaɗai, tare da cewa ta shiga cikin abubuwan da aka ambata a baya na amfanin gona, amma aka sake ware ta, cewa shajaratan, kuma aka yi tankirinta, ce shajaratan da wata bishiya, don a nuna maka girmanta. Tankir ne littazim, da maka bishiya ce mai daraja. Ta khuruju min turi saina, da take fitowa a wannan wuri, wannan dutse na turi saina. Tambutu bi duhni, tana fitowa da mai, wannan shi ne man da ake tatsewa daga ƴaƴanta. Wa sibgin lil akilin, sannan kuma da abin haɗin abinci, shi ne kamar miya ko shi man da za a riƙa tsoma gurasa ana ci, ko a shafa a jiki, ko kuma a shafa a kai a gashi, ko kuma a hada shi da turare ana shafa shi kamar turare to duk wani yana daga cikin amfanin ta sannan Allah ya ce wa inna lakum
wa inna lakum fil an'ami la'ibra نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون
الله جل وإن لكم في الأنعام لعبرة ذلك كنا لإذنا game da dabbobin ni'ima nusqikum mimma fi butuniha muna shayar da ku daga abin da yake cikunan su wala kun fiha manafi'u kathira kuma kuna da abubuwan amfani da yawa tattare da su wa minha ta'kuluna kuma daga wannan kuke ci wato daga gare su kuke ci Allah subhanahu wata'ala ya ambaci ni'imar saukar da ruwan sama wanda da shi wannan ruwan saman Allah ya ce ya fitar da gonaki gonakin inabi da binai da na inabi da kuma kayan marmari daban-daban ya kuma fitar da bishiyar zaitun duk da wannan ruwa da Allah yake saukarwa daga sama bayan ya gama fadar kayan amfanin gona da abinci da tsirrai da bishiyoyi sai kuma Allah ya fadi dabbobi da su ma kuma wata ni'imar ce wanda a cikin samar da dabbobi akwai sanin kudirar Allah subhanahu wataala da kuma ni'imar da yawa dan Allah baya ga gonaki da Allah subhanahu wataala ya samar mana to kuma akwai dabbobi da dabbobin nan halittar su da hore mana su zanto abinda zamu ci ko mai amfani da wasu sassa na jikin su dan wuyan bukatar mu ko kuma mai amfani da su wajen safaran mu da tafiye-tafiyen mu da daura kai daukan kayayyakin mu duka wannan yana tabbatar mana da girman kudurar Ubangiji subhanahu wataala da kuma yalwataccen ilimin sa da hikimarsa Allah subhanahu wataala yace wa inna lakum fil an'ami la'ibra lalle kuna da izina dangane da dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima su ne wannan jinsin dabbobi guda takwas samaniya ta zuwa shi da Allah ya faɗa cikin suratul an'am min ad-da'd isnayn wa min al-ma'z isnayn wal adh-dhakarin harrama am al-unthayn sanan wa min al-ibil isnayn wa min al-baqar isnayn wato a cikin tumakai guda biyu rago da tinkiya awakai guda biyu awaki akuya da bunsuru kaga hudu sai kuma raƙumi da raƙuma sai kuma sa da saniya wannan sune ake kiran su dabbobin ni'ima domin da su Allah subhanahu wataala ya ni'imta wa dan adam abinda zai ci kuma daga cikin su yake samun abinda zai sha na nono sannan kuma daga fatun su yake samun abinda zai yi sutura ko kuma yayi kayan daki kayan shimfida ko ba abinda zai yi tantunan da zai shiga inuwa da su wallahu ja'ala lakum min biyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami biyutan tastakhifuna yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ila hin ubangiji subhanahu wa ta'ala yace Allah shine ya sanya muku nutsuwa a cikin gidajenku ku zauna ku samu nutsuwa a cikin su sannan ya sanya muku gidaddaji daga fatin dabbobin ni'ima juludul an'am ya sanya muku gidaddaji sune tantuna da kuke yi daga fatu da fatu tastakhifuna yawma dhalikum kuke daukar su ba nauyi lokacin tafiye-tafiyen ku wa yawma iqamatikum lokacin zaman ku to sanaw min aswafiha wa ash'ariha wa ubariha wa ash'ariha daga gashin dabbobi wato tumakai da kuma gashin awakai da gashin raƙuma kuke samun asasan wato kayan daki wa mata'an ilahin da abubuwan da za ku yi na jin daɗi har zuwa lokacin ƙarshen rayuwarku haka ubangiji subhanahu wataala ya sanya amfanin wadannan dabbobi bai takaita akan a cina masu kadai ba amma ana yin amfani da su a wasu abubuwa da dama da yanzu dan adam yana amfani da su a gurare da dama a jakun kuna ne a itakalma ne a yi wane ne duk da wannan fatun dabbobi wannan duk ni'ima ce shi yasa Allah ya kira wasu dabbobin ni'ima bahimatul anam dabbobin ni'ima Allah ya halatta wa dan adam ya more su ya ci ya sha daga cikinsu ya sha nonon su sannan kuma ya hau waɗanda ake hawa daga cikinsu kamar raƙuma ya ɗora musu kaya kamar raƙuma ya amfani da wasu wajen noma kamar shanu duk wannan duka amfani ne da Ubangiji subhanahu wataala ya sanya a cikin waɗannan dabbobi dabbobi ne waɗanda a halittarsu ta fita ku girma wasu daga cikinsu halittarsu ta fita ku girma kamar raƙuma da shanu sun fi ku a ƙarfin ƙarfi na jiki da ƙarfin halitta amma kuma Ubangiji ya hore muku su ya zanto kuna iya sarrafa su sai mutum ɗaya yaro ƙanƙani ma sai ya kore shanu ɗari ya sa su a gaban su duk inda ya sa su su tafi ko ga yaro ƙanƙani yana jan akalar raƙumi wanda a ido ba gwaji ba haɗi amma kuma Allah ya hore masa shi wannan duka abin da ya kamata ku ɗauka daga ciki shine izina cewa Allah subhanahu wataala yana yin abin da ya ga dama abin da kai ɗan adam in an baka da kanka ba za ka iya yi ba amma Allah ya yi maka shi kuma ya hore maka wannan ni'ima domin ka gode masa kasancewa shi kadai ne ya cancanci a bauta masa don haka kai masa godiya to shi yasa Allah ya ce akwai izina a ciki wasu daga cikin malamai sun ce al'an'ami a nan ana nufin al'ibiru khasa ana nufin raƙuma kadai wasu daga cikin malami sun ce a nan ayar tana maganar raƙumi ne kawai daga cikin malaman da suka faɗi haka akwai zamakshari a tafsirinsa al-kashaf haka na ibnu juzai al-maliki a tafsirinsa al-tasir da kuma an-naisaburi a cikin tafsirinsa da ibnu ashur shi abin nan an-naisaburi yake cewa abin da yasa suka ce anan ana nufin raƙuma kawai a wannan ayar domin ita ce domin su ne ake ɗaukan kaya a kansu domin a can ƙarshen ayar cewa alaiha wa alal fulki tuhmalu a kan su da kuma kan abin nan jiragen ruwa ake ɗaukan suka ce to a cikin dabbobi na ni'ima raƙuma ne kawai dan adam yake hawa yana tafiye-tafiyensa ko yana ɗora kayansa a kai sai suka ce to wannan ayar ta nuna ya nuna wannan ayar tana magana ne akan raƙuma sannan kuma an haɗa ta da jirgin ruwa saboda jirgin ruwa shi ne ake tafiye-tafiye da shi mai nisa a ɗora kaya a safara da shi a tafi kasuwanci da sauransu alfulkul lati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas suka ce to shi kuma raƙumi a sahara da shi ake tafiye-tafiye ake ɗora masa kaya a yi tafiya mai nisa wanda ya sa larabawa suke kiran shi safinatul bar wato jirgin ruwa da yake tafiya a kan doron ƙasa a kan gungurmin ƙasa ba a cikin ruwa ba to saboda wasu suka taƙaita ayar a kan al'an'am wanda suke na wato a kan raƙuma amma dai da yawa daga cikin malamai kuma suna ganin cewa duka ake magana Allah ce nusqikum mimma fi butuniha muna shayar da ku daga abin da yake cikin cikkunansu abin da yake cikin su abin da yake cikin su shine nono da Allah subhanahu wataala yake fitarwa daga cikin waɗannan dabbobi kamar awaki da tumaki da shanu da raƙuman Allah yake fitar da nono daga cikin su nonon nan wanda abinda suke ci din nan shi yake komawa ya shiga jiki ya zama jini daga jini Ubangiji ya maida shi kuma ya zama nono yana fita min bayni farsin wa damin tsakanin abin nan uwar hanji sannan kuma da jini amma kuma zai fita khalisan لبنا خالصا تاتاتشن نونو سائغا للشاربين ميدادنكم قد أقماس شاء شو إن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين الله تكون أدأب إذنا قمنا دبوبي نسقيكم مما في بطونه منا شاهد دكورة قابل ديكي تشكنسو من بين فرث وديكي فتادك أكن كان واتو ورهنجي واتو ذات دبا ذات أبنتي وانا أبنتي زي ما ياشك ورهنجي انت كمين كون أبنتي زي تفتشم سنة دقبايا وبنجي بيدا وانا أبنتي زي ما جيني لقى جيني كوما وبنجي فتر دشي كوما نوم شيني من بين فرث ودم كوما سي زي ما لبنا خالصا تاتشم nono ba za ka ga firza ta wani abin nan ba a cikin sa sannan kuma za ka ga jajaja na alamar jini ba ba wanda ta tso nono ya ga jajaja ce ai ga wannan jinin bai gama narkewa ba ko wannan abin da ta ci din bai gama narkewa ba ga firzar sa ba wanda zai ga wannan amma kuma daga nan ne yake koma nono kuma inda zaka yanka dabba ka bude cikin ta ba zaka ga inda aka aje nono ba zaka ga abinda zaka gani shi zaka gani wanda ka saba gani ka turo tumbinta ka turo abinda hantar ta ka turo amma ba ka ga wani kwalmi da aka tare nono ba to kaga akwai abin izina ana ubangiji ya muku wannan wannan wata ni'ima ce da ba za ku yi wa kanku ba kuma ba wanda ya sai muku duk duniya ya muku ita a ciki ku kalla ku ga kudarin Ubangiji galibi abubuwan da Allah subhanahu wataala ya yi wa dan adam da suke kewaye da shi na kudurorin Ubangiji su na kudarin Ubangiji subhanahu wataala na ayoyin kudararsa suna da yawa amma saboda sabo dan adam baya ganin haka saboda ya saba yana ganin abu kullum yana faruwa saboda haka sai manta da irin abin da yake ciki na girman kudura wanda shi da ya san babu wani dan adam zai iya yin wannan babu shi haka duk wani wanda yake bukatar nono dai na gaske ba wai nono na artificial nono ba nonon gaske dole dai ta wannan dabbobin zai same su ba ta wata hanyar zai samu nonon ba ta nan ba to kuma Allah shi ne zai masa wannan ba zai iya wa kansa ba sannan Allah ce wala kun fiha manafi'u kathira kuma kuna da amfaninnuka dewa a cikin waɗannan dabbobi su ne wanda muka faɗa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa da cewa za ku yi amfani da gashin waɗannan dabbobi ku samu wurin zama da su ku samu abin da za ku yi sutura ku samu abin da za ku yi kayan shimfiɗa ku samu abin da za ku yi takalma ku yi jakunkuna duk da waɗannan abin nan ɗin ne duk da waɗannan dabbobi ne sauraka waɗannan dabbobi ne na ni'ima kuma Allah ya hore wa ɗan adam amma saboda fitinar ɗan adam sai aka samu wasu wanda suka cewa rashin tausayi ne ka kama dabba ka yanka ka ci sauraka su ba sa cin nama saboda suna tausayin dabba saboda ana yanka ta su ba sa jin daɗi haka shi sai dai ci tsuro to shi ma tsuron ai rai ne shi daga ba motsi yake ba amma ai shi ma bai rai ne za ka iya sa shi ya mutu ai dabi ba za ka tausayin tsuron ba shi ma ka daina ci maga kuma tsayar mai za ka ci amma saboda fitinar ɗan adam wai su suna nan su sai dai su ci tsirai ba za su ci ba su ci dabba ba saboda su suna tausayinta kama ta yanka ta su suna ganin ba a yi daidai ba sannan Allah ce wa minha ta'kulun kuma daga wannan dabbobin ne kuke ci bayan kun yanka su ku ci naman kuma ku ci kitsan su duk waɗannan ni'imomi ne sannan kuma ayoyi ne waɗanda suke tabbatar da shikar kudarar Ubangiji subhanahu wataala da yalwar ilminsa. sannan yace wa alaiha wa alal fulki tuhmalu wa alaiha akan wadannan dabbobi wa alal fulki da kuma akan wato jiragen ruwa tuhmaluna ake daukan to ana daukan ku akan su saboda jiragen ruwa su ma suna daga cikin manyan ayoyi na Ubangiji subhanahu wataala kasan cewa jirgin ruwa da girmansa da fadinsa da nauyinsa amma kuma yana tafiya kan ruwa da dauke da kuma kayayyaki diki-diki masu nauyi kuma ya je inda dan adam a kafa haka ba zai iya kansa ba to haka nan su ma waɗannan dabbobin ni'ima wato raƙuma su ma haka mutane suke dora musu kaya su abin nan wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus ku dora musu kaya masu nauyi su kai ku garuruwan da ba za ku iya zuwa ba sai da kyar amma za ku dora waɗannan kaya su kai muku waɗannan dabbobi su kai muku kayan ku duk inda kuke so ku kai wannan ni'ima ce ba kankanuwa ba sannan kuma aya ce daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala sannan kuma karramawa ce ubangije wa dan adam da ya hore masa waɗannan abubuwa bai isa yi wa kansa wannan ba cewa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila ubangije ce hakika mun karrama dan adam muka dauke shi akan ababen hawa a tudu da kuma cikin ruwa wannan karamawa ce ta Ubangiji da yi wa dan adam a wani gurin Allah yana cewa Allahu allazi ja'ala lakum al-an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulu Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya sanya muku dabbobin ni'ima litarkabu minha dan ku hau wasu daga ciki wa minha ta'kuluna kuma ku ci wasu walakum fiha manafi'u wa litablughu 'alayha hajatan fi sudurikum wa 'alayha wa 'ala al-fulki tuhmalun sannan kuma walakum fiha manafi'u kuna da amfani yawa tattare da waɗannan dabbobi wa litablughu 'alayha hajatan fi sudurikum kuma ku biya buƙatunku da suke zukatanku akan waɗannan dabbobi dora kayanku ko ku hau ku je inda kuke so ku je wa alaiha wa ala alfulki tuhmaluna akan su waɗannan dabbobi da kuma jiragen ruwa yake daukan ku a wani gurin Allah ya ce wallahi wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum min alfulki wal an'ami ma tarkabun wanda ya halicci shine Allah wanda ya halicci dangogin abubuwa mace da namiji gaba daya wa ja'ala lakum min alfulki wal an'ami ma tarkabun sai ya sanya muku abinda za ku hau daga jiragen ruwa da kuma dabbobin ni'ima litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alayhi fataqulu wa taqulu subhana alladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ubangiji subhanahu wa ta'ala ce dan ku daidaita akan bayan waɗannan dabbobi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum alaykum sannan ku tuna ni'imar da ubangijin ku ya muku وتقولوا سيكوتي سبحان الذي سخر لنا هذا سلكي يا تبت ga wanda ya hore mana wadannan ababen hawa wa ma kunna lahu muqrini mu ba za mu iya horewa kan wannan abubuwa ba dan Allah ya hore mana ba wa inna ila rabbina la munqalibun kuma mu wasu komawa ne zuwa ga ubangiji to kaga abubuwa ne da suke tare da dan adam yana amfani da su yau da gobe rayuwarsa ta zanto haɗe da buƙatuwa zuwa ga waɗannan abubuwa amma dukansu suna tattare da bayanin ƙudurar Ubangiji bayanin ayoyin ƙudurar Ubangiji sannan kuma har ila yau suna ɗauke da bayanin karramawar da Allah ya yi wa ɗan adam da ni'imar da ya masa wanda sun isa su sa ɗan adam ya daidai da kadaitakar Ubangiji subhanahu wataala ya bauta masa shi kadai kuma sun isa su sa dan adam ya gode wa Allah subhanahu wataala da ya masa bauta anan ubangiji subhanahu wataala ya dunkule wadannan ni'imomi wannan izina da ya sanya a cikin wadannan dabbobi ta fuskoki guda hudu ta fuska ta farko yace nusqikum mimma fi butuniha muna shayar da ku daga abin da yake cikin su yana nufin abubuwan da suke yake fita na nono gaba daya wanda asali abinda suke ci ne ya shiga uwar hanji sannan ya tafi jini sannan kuma ya koma ya zama wani abu mai tsarki mai kyau mai launi mai ban sha'awa bari kal mai dandano da dadi wanda yake zama abinci ga dan adam saboda haka idan aka dubi wannan za a ga cewa dalili ne da yake tabbatar da kudirar Allah da hikimar sa sannan kuma wannan yana ɗaya daga cikin ni'imomi na addini da suke yake cikin wannan dabbobi ni'ima ta addini shine ka gane kadaitakar Allah ka gane girman sa sannan kuma akwai ni'ima ta duniya a ciki shine abinda zaka samu a ciki na abin sha mai dadi sannan idan ka yanka taka ci naman ta sannan abu na biyu yace wala kun fiha manafi'u kathira kuna da amfani da yawa tattare da wadannan dabbobi bayan abinda za ku samu a ciki na ci da sha da abinda za ku yi sutura da shi da abinda za ku shimfiɗa da shi ko ku yi rumfa da shi har ila yau kuna amfanuwa da waɗannan dabbobi wajen kasuwanci kuna kiwatawa kuna sayarwa ku samu kuma abinda za ku biya wasu buƙatu da shi wannan yana daga cikin amfanin dabbobin nan da Allah ya ba sannan abu na uku ya ce minha ta'kulu daga ciki za ku ci kamar yadda za ku yi amfani da su lokacin da suke da rai haka nan bayan kun yanka su sun mutu za ku kuma ku amfana da namansu sannan abu na hudu Allah ya ce wa alaiha wa alal fulki tuhmalu a kan su ne da kuma dabbobi abin da jirgin ruwa ake ɗaukan ku kamar yadda a jirgin ruwa ake ɗaukan ku a kansa haka nan kuma a tudu ake ɗaukan ku a kan waɗannan dabbobi sannan Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين
الله يقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه كما حقيقة من أي كنوه زوا كمتعنسا faƙala sai ya ce ya ƙaumi abudullah ya ku mutane na ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta wa ba shi ba afala tattaquna yanzu ba kwa yi taqwa ba ba kwa kiyaye dokar Allah ba kwa ji tsoronsa ba Allah subhanahu wa ta'ala ayoyin da suka gabata duka yana mana bayanin hujjoji da dalilai waɗanda suke nuna kadaita ba bisa usulubi na alqur'ani in aka yi kawo bayanin hujjojin da suke tabbatar da tauhidi sai kuma a kawo kissoshin annabawa da al'ummansu wanda aka yi kiransu zuwa ga tauhidi suka bijire wa tauhidi kuma daga ƙarshe ubangiji ya kama su da azaba sannan idan ba mu manta ba a ayoyin da suka gabata Allah ya faɗi yadda ɗan adam ya faro ɗan adam na farko halittar annabi Adam alaihi salam min tin, da Allah ya halicce shi min sulalatin min tin, daga tataccen tabo. Daga nan kuma Ubangiji subhanahu wataala daga annabi Adam da Hawwa aka ci gaba da yada jinsin dan Adam, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. To sai Ubangiji subhanahu wataala ya ce gaya mana cewa bayan duka dalilai da suka tabbatar da kaitakar Allah, bayan dan Adam ya bazu ya bazu ko ina a bayan kasa, tafiya ce tafiya, to dan Adam ya fara mantawa da waɗannan dalilai da ake ta karanta masa ko yake ta gani, ya koma yana bautar wani ba Allah ba. To amma nufin Ubangiji da rahamarsa har yanzu tana nan tare da dan Adam, sai Allah bai kyar dan Adam bai je ta bankaurarsa ya ta dirkaniyarsa a cikin shirka, sai Allah ya fara aiko da annabawa daga jinsinsa, aiko manzanni daga jinsinsa don su zo su ƙara jawo hankalinsa ya koma ga fitirarsa ta asali, wato halittarsa ta asali, ta ce halittar da ta san Allah take bautar Allah. Don haka daga lokacin sai aka fara aiko manzanni. Farkon manzanni da aka fara aiko shi ne annabi Nuhu, shi ne sai Allah ya kawo ƙissarsa nan. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ya kawo ƙissarsa, kuma wannan ƙissa ana karanta ta ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam, al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman a wancan lokaci Qurayshawa, mushrikan Larabawa, da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kiran zuwa ga tauhidi, amma suka kiyarda da tauhidin da ya zo musu da shi, suka kiyarda da addinin gaskiya da ya zo musu da shi, da hujjar cewa shi ɗaya ne daga cikinsu. Ya za su yarda da shi a matsayin annabi manzon Allah bayan shi mutum ne kamar su? To shi ne ake gaya musu cewa irin wannan hujja ta banza da wafi ita ce ɗan Adam ya fara yin amfani da ita wajen ya bijire wa manzannin Allah. Daga ciki akwai annabi Nuhu alaihi salam, shi ne farkon manzo da Allah subhanahu wataala ya aiko. Saboda haka ɗan Adam ya fara amfani da wannan hujja ne tun a wancan lokaci. Tun kafin dufana dan Adam ya fara bijirewa manzannin Allah da hujjar cewa su mutane ne bai kamata a ce an aiko su a matsayin manzanni ba. To shi ne Ubangiji subhanahu wataala ya ambaci wannan. Wasu malamai suka ce har ila yau idan muka duba akwai husnul takhallus, wani abu da malaman balaga suka ce husnul takhallus, kana wata magana ka faɗa wata ba tare da an ji bambarakwai ba, a ga dacewar shigarka wannan sabuwar maganar, duk da cewa in aka tsaya za a ga kamar ba su da alaka. A baya can ayar ƙarshe da muka karanta kafin wannan, wala kana arsalna shi ne wa alaiha wa alal fulki tuhmal, a kan su ne da kuma akan jirgin ruwa ake ɗaukan. To annabi Nuhu shi ne farko wanda ya ƙera jirgin ruwa. Saboda kaga ya dace a gaya maka to jirgin ruwan da aka yi maka maganan waye ya fara yinsa a duniya. To sai aka kawo maka kissar annabi Nuhu, kaga akwai munasaba. To wannan shine husnul takhallus, a kawo wanda ya fara kera jirgin ruwan, tunda ana galbatun ni'imomin da Allah ya yi mana, har aka ce akwai jirgin ruwa, to waye ya fara jirgin ruwan shi kuma? To sai kissar annabi Nuhu alaihi salam ta zo, wala qad arsalna nuha ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullah, ce mun aiko da Nuhu zuwa ga mutanen sa, yace ya ku mutane na ku bauta wa Allah shi kadai, ku kaskantar da kanku gaban sa shi kadai, ba ku da wani abun bauta ba shi ba. Anan aka ce wala qad arsalna nuha ila qaumihi fa qala, aka zo da fa'u fa qala, wannan ita ce ake kira fa'u ta kai, dan a nuna maka bai yi wata ba, kamar ka ce Allah ya aiko da annabi Nuhu zuwa ga mutanensa sai bai yi wata ba, wato ba ɓata lokaci, shi ne ma'anar faɗin wannan fa'u ta'kici. Allah yana aiko shi bai yi wata ba, sai ya fara musu wa'azi, yake cewa ya qaumi, ya ku mutanena, ku bauta wa Allah, i'budullaha, ku bauta wa Allah, wato kamar ya same su gaba ɗaya ba sun bijirewa bautar Allah, ba wai magana ce ta suna bauta wa Allah da tare da wasu ba, a sun ma babban bautar Allah gaba ɗaya sun koma suna bauta ma wasu gumaka da suka yi wa suna wood da suwa da yaguth da yaoku da nasra wala tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaguth wa yaoku wa nasra to saboda haka sai yake gaya musu cewa waɗannan abubuwan da kuke bauta ba Allah ba kun watsar da bautar Allah ku dawo ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ko kuma ya zanto suna bauta wa Allah tare da wasu amma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala in dai bauta ce zaka yi ka hada shi da wani to wannan wacce taka ta banza ce baya daukar ta a matsayin bauta in dai ka hada shi da wani to kaje kai da wancan da kuke kake bauta amma shi ba ruwansa da wannan bautar taka saboda haka sai ma ba a kawo maganar lokaci yayi ko ba a kawo maganar abin nan ba to kai sai muna tsakiyar to insha Allah gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya inda muka fara da daidai Allah ba mu da abin da muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh